Why is pornography so addictive?
Daya so daga cikin masu gabatar da makala kenan a wurin taron yake magana akan illolin kallace-kallacen ababen batsa a kafofin sadarwa na zamani da kuma dalilan yawaita su a wannan lokaci na fasaha sadarwa. Taron an shirya shi ne hususan domin yara ɗalibai da ke ƙanana da manyan makarantun sakandare da aka zaɓo daga ƙananan hukumomi 44 na faɗin jihar Kano. Fatima Sa'adina ɗanta ta wadda ta jagoranci shiryawa da gudanar da taron ta yi ƙarin bayani akan abin da suke son cimmawa a ƙarshen wannan taro.
Ya zamana kafin a kai ga maganar matsaloli na namba da kullun yake sama na maganar taɗe innan da shaye-shaye don an maganta abin. Abin da yake cimma buri a kai shi ne sanatarwa waye da mutane akan wannan matsaloli da yadda yara za su kare kansu. Gane cewa idan ga wani abin da wani yake nufi da ni ko ga abin da wata yake nufi da ni izini za ta gane kuma hanyoyi kai za ta tsare kansu daga wannan abu.
Injiniya Muhammad Yahaya Gorki wanda ke cikin malamai da masana a fannoni daban-daban da suka gabatar da makala na cewa
sakon lecture na dai ina magana akan mutane su san hadarin fina-finan batsa saboda akwai mutane da yawa suna kallo amma sun rasa yadda za su yi su bar kallon. Saboda wato akwai abun da yake faruwa a cikin kwakwalwar mutum ne, so da zaran mutum ya tsaya yana kallon wannan batsan gaba ɗaya za ta bata masa kwakwalwarsa ne, ba zai iya tunani da kyau ba, aiki ma da wasu abubuwa duk ba zai iya ba. So ba wai lallai a kallon batsan kawai ba da masu kallon mata a social media da abubuwa gabaki ɗaya. Don kaga idan mutum yana shaye-shaye za ka gani a fiskansa, amma wannan babu, ba za ka ganta a fiskan mutum ba, ba za ka san ko yana yi ba ko baya yi, wani ma mahaifi ne, wani ma a wajen aiki ne, wani ma a shi musamman ne zai zo shi makaranta saboda ya taɓa ta yara, akwai wanda suke da wannan abubuwa saboda su samu kuɗi, don wasu ana biyan su kuɗi irin wannan.
Ɗalibai maza da mata 'yan ƙasa da shekaru 15 kimanin 1000 daga makarantun gwamnati da masu zaman kansu ne suka halarci taron.
Sunana Aslan ya Ada. Na fahimci yadda ake cin zarafin mata, yadda ake shaye-shaye, yadda matasan mu suke. Na fahimci yadda zan kare kaina daga cikin shi, ta yadda idan wani da kusa da ni ya fara zan ba shi shawara a idina.
Muhammad Salman. Na fahimci cewa hadarin da ke ciki akwai hukunce-hukunce da shari'ar Musulunci ta ce ɗan wanda bai aure ba ne ba za a mashi dalala ɗari. In kai zina kenan, in kuma kaya aure za a kashe kai zina.
Dr. Muhammad Awal Haruna na sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Bayero Kano ya bayyana tasirin irin wannan taro a tsarin ilimin isar da sako ga jama'a.
Irin wannan hanya takan ba da dama idan akwai wasu abubuwa da suka shige duhu, idan wani ya maka bayani ta wani misali ya fi tsayawa a cikin zukatan mutane da kuma kayukansu, ko da ka bar nan za ka tafi da wata fahimta.
Cimma manufar rigakafi wadda masu salon magana ke cewa ya fi magani ita ce hikimar zaɓo yara masu ƙarancin shekaru kuma aka hallara su a zauren taron domin kubutar da su daga faɗawa yanayin shaye-shaye da kallace-kallacen al'amuran batsa ta kowace fuska, a cewar masu shirya gangamin lecture. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.